بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wassa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna biyu ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 5 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 12 a cikin wannan littafi na almi'atun nisawiyya min alahadithin nabawiyya wallafar al-sheikh salih ibn abdullahi al-assaf Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka nan gidan Prime Minister Nigeria Sir Abubakar Tafawa Balewa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya saka makuncin sa darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 15 hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi inda yi mana bayanin cewa akwai wata mata cikin matan mahaifinsa Umar ɗan Khattab ta kasance duk sallan isha da sallan asuba tana zuwa ta yi a masallaci a cikin jami'i shi ko Umar baya so daka aka ce da ita me yasa kike fita bayan kin san Umar baya so sai take cewa me yasa bai hana ni ba in baya so tunda yana kishi to dan me bai hana ni ba ai da sai ya ce mun in daina fita sai aka ce da ita ai abin da ya hana shi yasa bai hana ki ba shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallatan Allah muttafaqun alaihi zamu tashi kan hadisi da 16 insha Allah alhadithu as-sadis 10 an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu qala zamu ga wannan hadisin an cire an din da yake farko ku ina jin haka yake anaku ku farkon hadisin babu an ya fara daga sahal ne kawai akwai an wanda aka shafe ta shine an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu qala kanat fina imra'atun taj'alu ala kulli arbi'a fi mazra'atin laha silqa fa kanat idha kana yawm jumu'atin tanzi'u usul as-silq fa taj'aluhu fi qidr ثم تجعل عليه قبة من شعير تطحنها فتكون أصول السلك عرقه فتكون أصول السلك عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقلب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك رواه البخاري أن كربو daga سهل بن سعد السائدي الله يكره يدعى gare shi yake cewa kanat fina imra'atun an samu wata mata cikin mu Musa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matar ta kasance taj'alu ala kulli arbi'a fi mazra'atin laha silqa, tana da wata gona a cikin gidanta, duk ranar laraba sai ta zo ta dasa alayyahu ko yakuwa, sai ta dasa shi a cikin wannan gonar tata. Fa ko duk ranar laraba ko kuma duk bayan kwana hudu, na'am, tana dasa shi a cikin gonar. Fa kanat idha kana yawmu jumu'a, ta kasance duk sandaran juma'a ta yi, in ta dasa shi ran laraba zuwa ranar juma'a yayi ganye, to tanzi'u usul as-silk, sai ta bubbuko wannan alayyahu ko yakuwan tun daga karen, daga tushensa. Fataja'aluhu fi qidr, sai ta sanya shi a cikin tukunya. Thumma taja'alu alayhi qabdatan min sha'irin tadhanuha, sai ta samu wato alkama sai ta nika shi, idan ta nika shi sai ta zuba akan wannan ganyen alayyahu ko kuma yakuwa. Fatakunu usulu silqi araqahu, sai zama tushen karan wannan din alayyahun ko yakuwan sai zama shine a matsayin miya kenan, kamar yana dai bayanin cewa tana yi musu gote kenan, tana yi musu gote na alkama. Daga sai ta sanya wannan alayyahu ko yakuwa din, sai kuma ta ciro shi daga ainihin tushensa. Idan ta ciro shi daga ainihin tushensa sai ta hada da ganyen da karen, duka ta yayyanka su, in ta yayyanka su ta sanya su a cikin tukunya, sannan kuma sai ta zo ta bi kansu da nigaƙen garin alkama. Sai ce wa kunna nansarifu min salatil jumu'a, mun kasance in mun idar da sallar juma'a kullum, fa nusallimu alaiha, sai mu je mu yi mata sallama, in muka yi mata sallama fatuqarribu dhalika at'ama ilaina, sai ta kawo mana wannan abincin. Wa kunna natamanna yawmal jumu'ati li ta'amiha dhalik, yace har mun kasance ma muna Allah Allah juma'a ta yi saboda wannan abincin nata. A wannan hadisin muka ji cewa yana da darussa masu tarin yawa. Abu na farko, yana nuna mana yadda hatta cikin sahabbai ake gasa na samun aljanna tsakanin maza da mata, matan cikinsu ba su labke, sun ce tunda su mata ne to maza kawai su kama gaba ba, su ma suna kokari wajen ganin sun shiga gaba, don Allah ya ce waye sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arbis sama'i wal ard fastabiqul khairat, haka Allah ya ce ku yi gasa wajen aikin alheri, maza da mata kowa ya tashi ya kama aiki na alkhairi. Wannan aikin alherin kuma kowa yana yi ne ala qadri halihi, gwargwadon yanayinsa, gwargwadon halin da ya samu. Ita yanzu watakil yanzu wani in namiji ne, watakil dan kasuwa ne, ko wata mace ma yar kasuwa ce, tana da daman da za ta ɗebo kuɗi da yawa ta zo ta rarraba ma mutane. To ita kuma wannan iya abin da take da shi shine tana da gona, tana da kuma iri na alayyahu ko yakuwa, da aka duk ranar laraba sai ta je ta dasa shi ta yi masa bayi, kafin ranar juma'a ya dan taso ya dan fara yin ganye, da aka sai ta bubbuko shi gaba daya, sannan ta nemo alkama ta nika shi, sannan kuma ta zo ta sanya shi a cikin wannan shine inda za a ce an yi gwaten tsaki ko gwate na shinkafa ko na gari ko fate in ji mutanen mu can. To saboda haka ita wannan shine aikinta, da aka mai yiwuwa watakil Allah ya baki dama da za a iya samu wani inda mutane suke tattaruwa saboda yunwa da babu, don galibi idan wannan ya ji yunwa, wannan ya ji yunwa, wannan ya ji yunwa, to haka mutane suke yin zuwa su haɗa dandali nasu na kansu na mayunwata, sai a samu waje a zauna a yi ta taɗin yunwa. Me yake jawo yunwa? Wane ne wane ne? Shugabannin ƙasar nan la'anannu ne, waye waye? Yana samun filit ɗaya mai kyau yayi dim, zai manta da shugabannin ƙasar, da ya ci ya ƙoshi zai manta da su. Saboda haka irin wannan watakil in Allah ya baki daman da za a dafa shinkafa gwangwami biyu, gwangwami uku, rabin mudu, mudu ɗaya, a fito da shi zuwa ga waɗannan mutanen, ba lallai sai a Ramadan ba, koda a wajen Ramadan, domin ciyarwa ta fi falala ne a Ramadan, amma tana da falala a kowane lokaci, amma falalantan ya fi yawa ne a cikin me, a cikin watan Ramadan. Amma ko ba a Ramadan ba tana da falala, kuma ana so a yi, daga ciyarwa a ɗebo a dafa, a ɗebo a dafa a kawo. Watakil wani ya wuni tun safe har zuwa rana bai ci abinci ba, wannan abin da zai ci yana cikin yunwa da matsatsi, in yayi addu'a Allah yana karba. Amma yujibul muntarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'a al-ard. Sannan kuma Allah yana son an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne Allah ya fi so, sai ce farin cikin da zaka shigar a zuciyar mumini, ko ka kawar masa da yunwa, ko ka biya masa bashi, ko ka dauke masa wata damuwar duniya. Allah yana son ya ga gawana nan yana farin ciki sanadiyar wani, wannan wanin da yasa wani cikin farin ciki, to Allah yana son shi. Wannan kuma shine mafi girman aikin da Allah yake so in ka ci da farillai. Daka ba wani aikin da zaki yi samu daraja da falala a wajen Allah. Kun ga su waɗannan sahabban, wannan bayanin shi ya nuna cewa kullun in suna cin wannan abincin suna farin ciki, saboda har me, har Allah Allah suke yi Juma'a ta zagayo, saboda in ya tuna yau Laraba, yau Alhamis, gobe bayan an yi sallar Juma'a akwai gote, sai ya ji farin ciki. Watakil dan wannan abin da za a gani a matsayin abu da bai taka karaya karya ba, wani a iya satin nan guda bai samun irin wannan abincin, dan tattabawa kawai ake yi in an samu. Daka iya inda yake samu ya dan ci irin wannan abincin shine ne, shine a irin wannan wajen da za a zo ranar Juma'a, a zo a dafa gote, a kawo ma jama'a su ci. Saboda haka Allah madaukakin sarki yana son aiki, sannan Allah yana son aikin ciyarwa. Allah ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba. Cikin ayyukan da zasu sa mutun ya tsallake dutse mai wahalar tsallakewa, ma'ana ya tsallake wutan jahannama, akwai it'amun fi yawmin dhi masghaba, ciyarwa a ranan da ake yunwa. Saboda ita ma yunwar mataki ce har al'adarci. Akwai yunwar da ake ce mata aljur, wannan matakin farko kenan, yana dan jin yunwa amma yana iya sauran lamuran rayuwarsa. Akwai makhmasa, yunwar ta kai makura, ba abin da za a ci har mutun ya fara fita a hayyacinsa. Akwai masghaba, wannan can karshe kenan, baya iya tabaka komai saboda yunwa. To shine aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, ciyarwa a ranar da ake lokacin da ake tsananin yunwa, yunwa ta buge mutane ta can, ta buge mutane ta can, a dau abinci a ciyar da su, a ba ma yatiman za ma qaraba, maraya ma abocin kusanci, aw miskinan za ma taraba, ko kuma miskini ma abocin turbaya, shine za ma taraba daga at-turab, turbaya ya ga ce za ma taraba ma abocin turbaya. Shine malamai suka ce shine wanda tsakanin shi da ƙasa ba wani shamaki, bi ma'ana misali bai da ma inda zai kwanta, in yazo kwanciya akan ƙasa zai kwanta, tsakanin hannunsa ko gefen kuncinsa da ƙasa ba wani shamaki, ba wani shimfiɗa, ba tabarma. Wannan shine yatiman za miskinan za matraba, mabocin turbaya, ko wanda kullun yana taku a cikin ƙasa, yaje ya nemo, kullun bai rabuwa da ƙasa, jikin shi duk yayi kura saboda nemowa, amma nemowan bata yi ba. To wannan miskinin za matara ba kenan. To a ciyar da wanda yake wannan mabukaci din. Allah ta'ala ya samu dace. Al-hadithu sabi'a ashar an Aisha radiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajja falamma kunna bi sarifa hidtu fadakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana abki فقال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر muttafaqun alayh. An karbo wannan hadisin daga Aisha Allah ya kara mata yadda, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Tace kharajina la nara illa al-hajja, mun fito daga gida Madina kenan, mun fito daga garin Madina, ba abinda muka nufata sai haji, ma'ana mun nufaci aikin haji, kuma iya aikin hajjin muke so zamu yi. Falamma kunna bi sarifa, sanda muka zo wani waje da ake kiran shi sarif, hidtu, sai al'ada ta kama ni. Yanzu an nufaci aikin haji, ka kuma al'ada ta kama ta. In ba ku manta ba, a baya da muka yi darusa akan al'ada, cikin abin da al'ada take hanawa akwai wasu daga cikin ayyuka na aikin haji. Da ka yanzu gashi za ta tafi aikin haji, gashi kuma al'ada ya kamata. Fa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo ya same ni ina ta kuka. Yanzu ya same ni ina kuka saboda me? Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, na Aisha shekaran ta nawa? 18. Ya rasu ya batta a shekara 18 kenan, in bacin wato daraja da falala ta addini ta zamanta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ilimi na addini, akwai wani abu na sauran yarinta a jikinta. Allah ya kara mata yadda. Daka yanzu tana fara al'ada kawai sai ta koma gefe, kawai sai ta soma kuka abinta, sai ta fara kuka. Amma yanzu misali matar babanta Nana Asma, lokacin da aka zo za ta tafi aikin haji sai ta haihu, tuntun sai ta aika dan sako, tace je ka tambaya mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi na nufaci aikin haji kuma na haihu. Ita bata tsaya kuka ba, saboda ita ta girma ta manyanta. Saboda haka ita kuma sai ta tsaya kuka, ta samu waje kawai, ko a tenti ko a ina ne, ko ta samu kwana, kai ta shirga kuka abinta. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya same ta tana ta kuka, sai ya ce malaki, me ya same ki? Anafisti, wannan ya kamata ne ya ce ahibti, kina haila ne? Sai ya ce anafisti, kin haihu ne? Saboda ya nuna mana cewa da jinin al'ada da jinin haihuwa hukuncinsu ɗaya a ɓangaren hukunce-hukunce. Duk abin da jinin al'ada ke hanawa, haihuwa ma jinin shi yana hanawa. Da aka sai ce da ita kin haihu ne? Ita ma saboda ta fahimci fiqihu cewa ana nuna cewa da al'ada da nifasi duka hukuncinsu ɗaya, sai ta ce na'am, eh. Da sai ta ce la bal hidtu, ita ce a ba haihuwa ne ba, al'ada ce ta zo. Amma yanzu ta fahimci cewa da wadda ta kama hanyar zuwa tafiya aikin haji, al'ada ta zo mata. Da wadda ta kama hanyar tafiya aikin haji sai ta haihu, to wajen hukunci duka menene? Duka hukuncinsu ɗaya ne. Abinda dama yake bambanta su shine adadin kwanaki, kamar yadda mun yi karanta shi a baya. Qala, sai ya ce inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam, sai ce mata ki hakuri, wannan wani al'amari ne da Allah ya rubuta shi dama cewa zai samu ƴaƴan Adamu mata. Faqdi ma yaqdi al-hajj, duk wani abin da mahajjata suke yi ke maki jiki, ghaira Allah ta tufi bil bait, sai dai karki dawafi, domin mai al'ada ba ta dawafi, haramun ne akan mai al'ada ko mai jinin haihuwa ta yi dawafi. Amma duk wani abin da mahajjata suke yi ki je ki, sai dai banda dawafi. Qalat, sai ta ce wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqari, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa matan salayya, sai yanka musu shanu. Ba ta ce al bil baqarati ba, domin ka'idar larabci al baqaratu guda ɗaya kenan. In za a faɗi jam'i sai a shafe wannan ta'u tanif ɗin, ta'u malbuta ɗin nan ta ƙarshe, sai a shafe ta, sai a ce al-baqari, ya zama jam'i kenan. Ya ce al-baqaratu, ya zama guda ɗaya kenan. Shine wa iz qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'muruku an tadhbahu baqaratan, wannan misali ya ɗaya kenan. amma inda Allah ya ce wa minal iblis naini wa minal baqari thnain, wannan shanu kenan. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa matansa lahiya da shanu, yanka musu shanu. Kamar yanda yazo a wata ruwaya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin hadaya da raquma guda 100, ya soke 70 da hannun sa ya ba ma sayyiduna Ali, ya soke guda 30. Wannan yana tabbatar mana da aya la yufiq dhu sa'atin min sa'atihi, wanda ya samu dama to ya ciyar gurgurdan yalwan arzikin sa. Wannan bayani akan abin da ya shafi al'ada da sauran su ba sai mun maimaita shi ba, saboda mun yi tsayin darussa akan su a darussan mu na baya. Wannan yana kuma ƙara nuna mana irin wato rauni da mace take da shi. Makaminta ita mafi kaifi cikin makamin mace shine hawayenta, shine mafi kaifi cikin makaminta, ba ta da wani makami mai kaifi da ya wuce hawaye. A mafiya yawan lokuta in damuwa suka ci ta, damuwa ta ci ta, wata tana samun nutsuwa ne in ta zubda hawaye, sai damuwar sai ta fara sauka. Wannan duka yana nuna mana rauni irin na mace. Akwai matsala ma in aka ce mace hawayenta yana nesa, can nesa, kafin a ga abin da zai sata hawaye sai an jima, an samu matsala. Amma shi namiji ne hawayensa ya matso kusa, dan matsala kadan ta sa shi kuka, dan matsala ta san kadan ta sa shi kuka, wannan kuma ya zama shirin baci ba kenan. Shi kuma wannan ya samu matsala, ya samu matsala. Saboda me? Yadda Allah ya yi zuciyar mace da rauni. Duk inda aka samu rauni kuma, to abin da ke nuna raunin nan, daga cikin mafiya girma akwai hawaye a ciki. Akwai hawaye a ciki. Sannan ya nuna mana kuma Allah ya bada dama ga duk wanda yake da yalwan arziki ya ciyar ya yalwata ma iyalansa, shi ma ya mori arzikinsa ba tare da yayi israfi ba, ba tare da yayi barna ba. Allah ya siffanta mana bayinsa nagartattu, yace walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Su bayin Allah nagari in za su ciyar ba sa kauro, ba sa mako, wa lam yusrifu ba kuma sa israfi, ba sa almubazzaranci, wa kana bayna dhalika kawama, suna zama mai tsaka-tsaki ne. Daga su ba su yi ruwa ba, su kuma ba su yi almubazzaranci da dukiyar ba. Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Kar ka sanya hannunka a rataye a wuyanka. Wai bi ma'ana shine kar ma mutun ya sako hannunsa kasa a dauka ko zai sa hannu a aljuhu ya ciro ya bayar, sai ya rataye hannun a wuya. To shine Larabawa sai su ce, in suka ce yadullahi, in suka ce hannun wane magalula ne, hannunsa wai yana dunkule ne, yana rataye a wuya kenan, ba ma'ana wane marwaci ne. Shi yasa Yahudawa da suka tashi zagin Allah, sai Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi magalula. Yahudawa sai suka ce ai hannun Allah a dunkule yake, hannun Allah yana rataye da wuya ne, bi ma'ana sai suka ce wai Allah marwaci ne. Sai Allah ya ce ina gullat aidihim walu'inu bima qalu, sune suke da dunkulallin hannuwa, sune suke da ratayayyun hannuwa, kuma Allah ya tsine musu albarka saboda wannan maganar da suka faɗi. Bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha, hannayen Allah a shimfiɗe suke, yana ciyarwa yadda ya ga dama. Saboda haka hannun Allah ba a dunkule yake ba, ba a rataye yake ba. Dan haka Allah ya ce kar ka rataye hannunka a wuya, kar kuma ka shimfiɗe hannun tuka tik kawai a dauki kudin a watsa ta nan, a dauka a bayar ta san, a dauka a bayar ta cin. In kai haka, in kai rowa zaka zama maluman abin zargi. In ka kuma kai ta bayarwa, in su kudin su kada zaka zama mahsuran abun gudu. In kai rowa a zarge ka, in ka bayar su kare kuma a gudu a barka. To Allah yana son inda mutum, in mutum zai ciyar ko Allah ya bashi zai ci taimako, kar yayi ruwa, kar kuma ya wuce iyaka. Kar yayi ruwa, kar ya wuce iyaka tsakanin mutum da iyalai, kar yayi musu ruwa, kar kuma ya wuce musu iyaka. Kar ya zo mai mako mai kankane hannu ya tara buhunan shinkafa ya sa ya su a su ta sa musu makulli, in zai fita ya auna musu mudu ɗaya da gwangwami biyu, ya isa ko bai isa ba oho. Kar kuma ya buɗe ce duk sanda aka ga dama a buɗe a ɗaya ba a dafa, in ya ƙare za a sake kawo wani. Kar ya yi haka, daga kar ya yi rowa, kar kuma me, kar kuma ya wuce iyaka. Ana buƙatar daidai abinda buƙata take buƙata, abinda buƙatuwar mutane za ta buƙace shi a tsaya a haka, abinda za a ƙara na ihsani a tsaya a haka. Kar ya ƙanƙame kuɗi a aljihunsa, a zo a zauna ce to zo mu yi lissafi, shinkafa mudu ɗaya naira 200 ko 200 naira 100, magi na 200, manja na kaza, a lissafa gaba ɗaya a ce kuɗin 1,950 nan baki 2,000, ki ajiye 50 ɗin, gobe akwai, gobe za a cika ta da shi. To wannan ya zama mai kauru, mai mako, ya zama mai mako. Kar kuma a zo a ce nawa ake bukata na cefa ne, a ce 2,000, ya ce to zari 30,000, ya za a yi da sauran kuɗin uku. To wannan shi kuma ya zama mai, ya zama mai almubazzaranci da wuce iyaka. Da haka a yalwata, a sakata a wala ba tare da an yi almubazzaranci ba, a sakata a wala, in mutum na da shi ya wadata gidansa da shi. Wannan shine karantarwa ta musulunci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yi musu lahiya da shanu. Sannan kuma ita matar gida daga cikin abin da ake so shine ita kuma ta zama mai ihsani ma wasu. Yanzu in an ce Annabi ya yanka musu shanu, mata nawa ne a gidan? Mata 9. ƴaƴan guda nawa ne a gidan? Ba wanda ta yi saura cikin ƴaƴansa bayan rasuwarsa in ba Fatima ba. Dukan sun riga shi rasuwa. Su waye za su cinye wannan shanun? Jama'a. Jama'an waje. Saboda haka ita matar gida ana so ta zama mai rabo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa in mata ta ciyar daga dukiyar mijinta ba tare da ta yi israfi ba, to mijinta na da ladan nemowa da ya yi, ita tana da ladan kyautatawa da ta yi, ɗan aika da mai gadin dukiyar shi ma yana da ladan aikansa da za a yi, a ce je ka kai ma wacce, je ka kai ma wani, je ka kai ma wani. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Aisha ta ce ya yi ma a matansa lahiya da shanu, muttafaqun alaih. Alhadithu thaminu ashara an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sinfani min ahli nari lam arahuma qawmun ma'ahum siyabun ka adnabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka asnimatil buqtil ma'ila لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا متفق عليه. أنكر بودا أبو هريرة الله يقرأ مش يدا يكتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله سيرادا منشن الله سكارة تبتا أغريش ياتي سنفان من أهل النار لم أرهما. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu nau'in mutane guda biyu, ɗan wuta ne amma ni ban gansu ba, ma'ana ba su zo ba a zamanin sa amma za su zo a ƙarshen duniya. Daga su ɗin ɗan wuta ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ban gansu ba. To su waɗannan mutanen kafin mu ji su, Annabi yace ɗan wuta ne su, kuma yace za su zo a ƙarshen zamani, kuma za mu ji cewa tabbas ɗin sun ma zo ɗin, kuma suna ci gaba da zuwa. To su a wajen sahabbai wannan gaibu ne, su a wajensu tunda su ba su gani ba, to wannan ya zama gaibu domin su, kamar yadda za mu ji cikinsu akwai mata masu bayyana tsareci. To su a zamanin sahabbai tun a jahiliya dumace mai daraja mai karamci to tana son ya lullubi. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, da aka fadi wawayen mata ne tun a jahiliyyar, tun a can jahiliyyar kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a tafsirin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurar rahima. Yayi bayanin cewa tun a jahiliya mata marasa kima, marasa daraja, bayi, marasa yanci su ne masu fita ba lillibi. To da haka su wannan a wajen sahabbai ya zama gaibu ne, su ba su gani ba. Mu kuma yanzu a wajenmu mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda zai tabbatar mana da gaske annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shine ya fada kuma gashi ya zo ya faru. To bari mu ji su. Sai ya ce qaumun ma'ahum siyabu, mutanen nan na farko wasu mutane ne suke yawo da bulalai. Siyab jam'i ne na saut, saut shine bulala kenan. Mutane ne suke yawo da manya-manyan bulalai, girman bulalar ka aznabil baqar, kamar bindin saniya, da tsayin bulalar da fadin bulalar ya kai bindin saniya. Mun ga wannan bulalar ai ba sai an ce za ta yi zafi ba. Yadribuna bihan nas, suna dukan mutane da wannan bulalar. A nan wasu malamai suka ce wannan yana iya zama isti'ara ce, kalmar yawo da bulalai suna duka yana iya ɗaukan ma'anar na'am, a same su ɗi suna yawo da asalin bulalar kamar yadda ya zo a zahirin hadisin, suna bin mutane suna dukan su. Wasu kuma suka ce abinda wannan hadisin yake nufi shine azzaluman shuwagabanni, wanda za su dinga zaluntar mutane, za su dinga sanya mutane cikin wahalhalar rayuwa. Wannan shi ma duka ne, hasali ma duka mai zafi, duka mai zafi. Kaga kenan zai zama wasu irin mutane ne shugabanni ko hukumomi ne, suna zama duk inda suka zauna basiransu da tunaninsu yana karewa ne akan ya za su wahalar da waɗanda suke ƙasansu. Iyayen da basiransu take karewa kenan. Wannan kuma su ne shugabannin da muke fama da su a yanzu, illa man rahimallah. Ba a yi musu kuɗin goro a ce dukansu azzalumai ne. Akwai na Allah na galtattu masu son ci gaban al'umma da talakawa a cikinsu, amma cikinsu nadir ne. Wan nadiru la yuqasu alai, ɗan kaɗan ne su, ɗan kaɗan ne. Mafiya yawa duk wanda ya matsa ko a majalisa akan damuwansa talakawa sai a sauke shi, sai a cire shi, ko a makala masa wani sharri ko wani abu makamancin haka. Kamar yadda muka ga a baya ya yi ta faruwa da wasu sanatoci, irin sanatan mu sanata Abdul Lingi da wani sanata Indimi daga Maiduguri. Abin da ya ta faruwa da su kenan, a sauke su daga majalisa, a yi kokarin koransu ma daga majalisa. Saboda mi? Saboda sun ce talaka, saboda sun ce talaka. Haka duk abin da kowa yake so a cikinsu shi ne ci karansa, ba babbaka ya huta ya moshari. Duk abin da aka sako sai a ce ma talakawa ku ya haƙuri, za a sassauta, sai kuma ya ƙara gaba, sai ya ƙara gaba. Haka in kaya sun tashi tun ana ce za su sauko, bari lokaci kaza za su sauko, sai jikin talakawa ya sake sun saba da shi a haka, sai ya ƙara miƙewa, sai ƙara miƙewa. Ba wani abin da yake yin gaba ya dawo baya, babu. Saboda haka wannan su ne waɗannan shugabannin azzaluman shugabanni, masu zaluntar mutane, masu cutar da mutane, wanda babu adalci a cikin shugabancinsu gaba ɗaya. Su azabtar da mutane ba tare da haƙƙi ba, wanda su sun ce ba shugabancin musulunci suke bi ba, suna bin demokradiyya ne. To tsarin da suke gudanar da shugabancin ƙasar ita kanta demokradiyyan ba haka take ba. Tsarin demokradiyya shine ana gudanar da mulkin ne yadda mutane suke so, yadda mutane suke so, a haka ake gudanar da mulki. dukiyar mutane ce. Ai an ce mun tira tallafin mai saboda wasu ne suke cin kuɗin. Sai talakawa suka ce muna so a maida shi sauran su ci gaba da ci. To a demokradiyya dole a maida shi. Wannan shine demokradiyya. Wanda shi kuma asalin shi ma ya saba mu tsarin musulunci. Tsarin musulunci kuma ba bin abin da mutane suke so ake yi ba, ana bin abin da zai jawo maslaha ne. Koda ba shi mutane suke so ba, in dai zai jawo maslaha to shi ake bi. Tunda tsarin zaben shugabannin ma ba tsarin musulunci ake bi ba. Tsarin musulunci za a samu dattawa ne, nagaltattu masu hankali, malamai da ƴan kasuwa da wane ne, a haɗo su wanda suke da basira da ilimi da sanin rayuwa. A ce to ga mutum bakwai da muke so a cikinsu a cire mana shugaban ƙasa. A cikin bakwai ɗin nan su fitar da mutum huɗu gefe, a bar mutum uku. A cikin mutum ukun nan su tattauna a kawo kaza da kaza, a cire mutum ɗaya. A cikin su biyun nan a kawo mahasin ɗin kowa, ma'ana a kawo siffofinsa na gari da ƙwazansa wajen aiki, a gwada, sai su cire mutum ɗaya. A ce to mun naɗa ka shugaban ƙasa, ko baya so haka za a ɗaura shi, a yi mishi mubaya'a. Yana gudu ana kiran shi. Wannan shi ne tsarin musulunci. Shi ne tsarin musulunci. Amma yanzu tsarin demokradiyya matashi da dai kwana a kwale, washe gari da safe kuma shi ma zai zo ya haula ya dangwale ƙuri'a. Karuwan da ta kwana a bayan gari za ta fito da safe ta zo ta dangwale ƙuri'a. Da ƙuri'anta da ƙuri'an limamin juma'a duka matsayinsu ɗaya. Duk matsayinsu ɗaya, da ƙuri'an ɗan shaye-shaye, da ƙuri'an liman, duka matsayinsu ɗaya. Da ƙuri'an boka da ta limamin juma'a, duk matsayinsu ɗaya. Wannan cewa yake ku zo ku yi shirka ma Allah. Wani yana ce ku bar shirka ma Allah, ku bauta ma Allah shi kaɗai. Amma a demokradiyya ne, duka ɗaya suke. Duka ɗaya suke. To kenan in ya zamto wajen zaɓen shugabanni an bi tsarin demokradiyya, an zaɓar ma, an ɗaura shugaban da mutane suka fi karkata, ya fi samun ƙuri'u da yawa, to ya kamata wajen gudanar da mulki in an ce ga kaza ga kaza, a dubi kwakwalen mutane ta ina ya fi karkata, sai a bi nan. Tunda tsarin demokradiyya ake bi. Amma kun ga wannan hadisin ya tabbata a kansu. Abun tsoro kuma ita ce addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya addu'a, ya Ubangiji, duk wanda ka bashi shugabancin al'ummata ko na menene ya wahalar da su, Allah ka wahalar da shi. Wannan addu'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam, kuma mustajaba ce, Allah ya karɓe ta. Shi yasa in kaɗan ne a cikin suke gamawa lafiya, ƴan kaɗan ne, saboda ko talakawa ba su yi addu'a ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi, ya riga ya addu'a shekaru aru-aru. Amma mu koma mu ga shugabancin da sahabbai suka yi, khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da ana faɗa ma talakawa cewa zunubanmu ne da saɓon Allah mu ya ja mana bala'i, wannan gaskiya ne, amma shi Allah a tsarinsa yana kauda kai game da laifuffukan al'umma, in na ƙasa ne zalla suke yi, Allah yana kauda kai. Idan manyan suka zama lalatattu, to a lokacin ya nuna cewa ƙasar ko garin sun nuna ma Allah cewa lalacinsu ya kai sama, saboda haka Allah sai narkar da su. Domin shi talaka in yana saɓon Allah, yana ji maransa cewa da gaske abin da yake ba daidai ba ne, kuma akwai damar a fi ƙarfinsa ya daina. Amma wanda yake sama in yana yi, to yana yi ne haɗe da ɗagawa da jin ya kai, da jin ya isa. To wannan haɗawa da jin ya kai ya isan siffa ce ta Allah, shi ne kaɗai mai jin na kai na isa. Ba kan wannan Allah sai ya halaka al'umma. Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa damarnaha tadmira. Allah ya ce in muna so mu halakar da al'umma, to sai mu yi umarni wa masu majiya daɗin garin da masu kuɗinsu da ƴan kasuwansu da shugabanninsu, sai su yi fasikanci da girman kai a ciki, Allah ya ce sai mu halaka su. Amma laifin talakawa Allah na kauda kai a kan shi. In shugabanni suka zama lalatattu ɓata gari, to a wannan lokacin talakawa su samu ransu cewa, da su da shugabannin su samu ransu cewa al'ummar nan ta kusa halaka. amma laifin talakawa yana cikin abin da ke jefa su a cikin bala'i, wannan tabbas haka yake. Kuma yana cikin abin da ke jefa ɗaiɗaikun mutum a cikin bala'i, mutum yana saɓon Allah, wannan ita ce babbar matsalar da za ta iya jefa shi a cikin masifa, shi a karan kanshi. Amma abin da ke jama al'umma gaba ɗaya masifa shi ne saɓon Allah na shuwagabanni. Saɓon Allah na shuwagabanni tun a zamanin sahabbai, akwai masu aikata ba daidai ba, akwai masu aikata, akwai masu zinace-zinace, akwai masu kaza, amma saboda su shuwagabannin sun tsaya kuma suna bi ka'in da na'in, suna neman masu wannan laifuffuka, suna hana su, wanda ya cancanci haddi da hukunci a yi masa a tsaye da dokar Allah a cikin ƙasar, a cikin duniya, to sai ga duk inda za a bada tarihin shuwagabanni, sai ga tarihin tarihi ne mai kyau, tarihi ne mai kyau. Amma mu yanzu za a zo a bada tarihin shugabancin ƙasarmu, ai abu ne da kowa ba zai so ji ba, saboda shugabannin sun lalace. Sun lalace. To wannan ita ce, haka su shugabannin dole ne su su tsayu a kan dokar Allah, sannan kuma su zama masu adalci. Masu adalci. Da dukiyarku za ku ga kukuna wahala su suna ƙara jin daɗi. Kayan abinci suna ƙara tsada a daidai lokacin ana siyo ma shugaban ƙasa jirgin ruwa na yawon shakatawa na biliyan kaza, ana siyo masa, ana canza masa motoci, ana siyo masa jirgin ƙasa a daidai lokacin, ana raba ma hakimai da wane ne manya-manyan motoci miliyoyi daidai lokacin, da cikin talakawansu akwai wanda yake kwana bai sa wani abu a bakinsa ba a daidai wannan lokacin. Akwai wanda yake kwana a cikinsu, a cikin talakawan da suke mulka, bai sa abu a bakinsa ba saboda babu. Kuma su a wannan suna ganin cewa bulis suka ci. Suna manta cewa inna rabbaka labil mirsad. Suna manta cewa Allah yana nan a madakata, yana jiran kowa, kuma kowa zai gama da talakan da shugaban, duka za a je a haɗu a gaban Allah. Talaka dai duk siyan talauci da in ya mutu, da talauci da yunwa dole su rabu da shi. Wanda ya saci dukiyar talakawa kuma daga san da ya mutu, daga nan ya shiga bala'i, daga nan ya shiga masifa. Saboda haka wayannan shuwagabannin wallahi abin tausayi ne, abin a tausaya musu ne. Tausaya musu da za a yi shi ne sun doshi wuta mafiya yawansu, amma idonsu rufe. Maimakon su yi tunanin ya za su kauce ma hanyar rutan, kullum tunaninsu ya za su yi su ƙara gudu a tafiyarsu ta tafiya wutan jahannama. Kullum abin da suke tunani kenan. Da haka wanda ya gama da matakin ƙasa, nauyi da bala'in da ya ɗebo ma kansa ba su ishe shi ba, baya hangan haƙoƙin talakawa da ya cinye, so yake ƙara sama ya sake samun dama. In da talakawa miliyan ɗaya ne a ƙasansa, yanzu yana so ya je daman da zai samu talakawa miliyan goma sha. Saboda me? Haƙoƙin da za su dinga shigowa hannunsa su ƙara yawa. Haƙoƙin da za su ke shigowa hannunsa su ƙara yawa. Ba ruwansu da ya za su sauke haƙoƙin talakawa da yake kansu, babu ruwansu. An kuma an wayi gari ma waɗanda suke faɗa musu gaskiya cikin malaman kama su suke yi. Suna ɗaure su. A cikin satin nan an kama wani malami a jihar Niger. An ɗaure shi, an kai shi prison saboda ya yi wa'azi ma ɗan majalisa. Allah ya kyauta. Saboda haka wannan su ne ɓangare na farko a wannan hadisin. Mutane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna yawo da bulalai kamar bindin saniya, suna dukan mutane. Muka ji kuma cewa cikinsu akwai irin waɗannan azzaluman shugabannin, masu wahalar da mutane ba tare da haƙƙi ba, masu zaluntar mutane. Wasu malamai suka ce akwai alƙalai masu hukunci ba bisa adalci ba, a ɗaure wanda bayi da laifi, a sake mai laifi. Wannan yana cikin wannan, yana cikin ma'anonin wannan hadisin, wanda kuma shi ma yanzu muna cikin shi dumu-dumu. Dumu-dumu. Duk gaskiyanka in baka da kuɗi fasbir sabaran jamila. Sai dai ka yi haƙuri. Duk yawan gaskiyanka, in dai baka da kuɗi, to sai dai ka yi haƙuri. Sai dai ka yi haƙuri. idan shari'a ta hada ka da wani wanda yake kusa da wani mai kudi ko kusa da wani dan siyasa ko shugaba duk gaskiyanka ko ka yi hakuri ko kuma da gaskiyanka penalty ya biyo ka aka da gaskiya amma kuma a bi ka tara amma khalifa Umar bin Abdul Aziz Allah ya mishi rahama Umar bin Abdul Aziz ya shigo masallaci shi a matsayin shi na shugaban kasa bayan sallar isha yana shigowa cikin duhu bai sani ba sai ya taka wani yana dagowa sai ya ce mai kai a anta majnun kai mahaukaci ne kana gani ka taka mutum ya ce masa a ni ba mahaukaci bane sai fadawansa suka yi rubza su jibge shi ya ce a me ne a ciki cewa yayi kai mahaukaci ne ya ce masa a shikenan an gama ya tambaye ni ni mahaukaci ne ni kuma na bashi amsa kun ga ya kai hannunsa a jikina ne to dan me ku za ku buge shi wannan shugaban kasan ne gaba daya shugaban kasan ne wannan gaba daya ina kuma ga a zo batun wani dan shugaban kasa ko wani dan wane ko wani dan waye Umar dan Abdul Aziz wannan khalifa an zo da shi an kawo buhuhunan abinci da za a raba ma talakawa a cikin gidansa sai wasu suka zuzzuba a kasa wasu daga cinkajin gidansa suka zo suka fara ci yace musu wallahi tunda kuka ci abincin talakawa wallahi ku ma kun zama na talakawa da kwashe su duka ya hada da shinkafar aka raba daga ko dare yayi a cikin office din sa yana da fitila guda biyu in dan sa yazo daga gida ko wani nashi yazo daga gida sai ya kashe wannan ya kunna wannan aka ce me yasa kake ta kashe wannan ga kunna wannan yace wannan fitilar ta gwamnati ce daga wanda kadai zan haska in saurare shi shine wanda case din sa yake da alaka da gwamnati amma dana in yazo case na gida ne to wannan kuma da kudi na na saya daga sai in kashe na gwamnati in kunna nawa na gida wannan sune shugabannin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace mafi alherin shugabanninku sune waɗanda kuke son su suke son ku kuke musu fatan alheri suke muku fatan alheri mafi sharrin shugabanninku sune waɗanda ba kwa son su ba sa son ku kuna musu fatan tsiya sune muku fatan tsiya ba kwa kaunar su ba sa kaunar ku kuna musu fatan tsiya sune muku fatan tsiya damuwar su a biku a kakkama ku a karkashe ku damuwan ku su yi hatsari duk su mutu haka kuma ake rayuwar inda za a ce yau shugaban kasa ya tafi kasa kaza mafiya yawa kashi 70 cikin 100 na yan kasan 80 cikin 100 za a yi fatar Allah ya sa ya mutu a hanya haka za a kare haka za a yi fatar Allah ya sa ku ne dawo to ashe wannan ya kamata fa ya zama abun izina ga shugaba ya kamata ya zama abun ba yanda za a yi dai a ce kana shugabanci kuma kana shugabanci na kirki a ce cikin mabiyanka mutum 90 a kowane 100 mutum 90 suna Allah wadare da kai kuma ka ce kai mutumin kirki ne ba zai yi ba kai na kirkin ya zama ka kirkin ba zai yi ba saboda menene kirkin shugaba tsayi da adalci kokarin fidda mutane daga halin kunci zuwa halin yalwa wannan yanayi ne da koda sun fada da baki in ka tsaye da su ka yi musu abin da ya kamata koda sun musanta da baki zuciyarsu ba za ta musanta ba yanayin su daga ganin yanayin ba zai musa ba to amma yanzu abin da ake karewa kenan kullun tsakanin mutane da shugabanni fatan tsiya su ma shugabanni suna mutane fatan tsiya haka na sama ba su san na kasa ba su san na sama haka dai ake ta rayuwa Allah ka shirya mu kaga sai yace wani sa'un kasiyatun ariyat na biyu akwai wasu mata kasiyatun ariyat ga sunan sun sa tufafi amma tsirara suke mumilatun ma'ilat karkatattu masu karkatarwa malamai suka ce ma'anan wannan shine su din batattu ne sannan kuma suna batar da wasu ko kuma su din karkatattu ne batattu ne sannan suna karkato da hankalin duk wanda ya kalle su a lokacin da suke tafiya shi shine mumilatun ma'ilat ru'usuhunna idan kaga kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka asnimatil buhtil ma'ila zaka dauka tozan raƙumi ne karkatacce saboda ne zaka ga kansu mana shi gashin kan an tattara shi an hada masa wani ciko ta can an karo ta can an hado da shi ta nan sai kaga kan yanda ka san tozan raƙumi ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila a cuci da ake cewa ko to to wannan sai manzo Allah ya ce la yadkhulul janna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waɗannan ba za su shiga aljanna ba ba su ba aljanna wala yajidna rihaha sannan ko kamshin aljanna ba za su ji ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna ana jiyo shi tun daga tsawon tafiyan tazaran kaza da kaza a wannan hadisin sai ba a fadi ba a wani hadisin yace tsawon tafiyan shekara 50 wata ruwayan 70 ma'ana tazaran da ke tsakanin su da aljanna ya kai tazaran shekara 50 shekara 50 din kuma alisafin Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun a wajen Allah wuni daya shine shekaran mu 1000 daga sai an yi wuni daya shekara 1000 wuni daya shekara 1000 har sai an yi shekara 50 shine tazaran da ke tsakanin su da aljanna ba za su ji kamshin aljanna ba saboda wannan shigal da suke ga su sun sa tufafi amma kuma sarara suke yawo saboda tufafin nasu bai cika sharuɗa na musulunci ba duk abinda mace za ta saka na tufafi ta fita da shi dole ya cika sharuɗa guda 8 in bai cika wannan sharuɗa guda 8 din ba to ta shiga cikin kasiyatun ariyat abu na farko shine ya zama ya sutulta jikinta gaba daya ya rufe jikinta kirif wannan shine sharadi na farko in wani abu na jikinta ya bayyana za ta fita to bata rufe jikinta ba bata gama ba da saura wannan shine na farko na biyu shine ya zama yana da kauri ba a hangen jikinta ta ciki ba transparent bane ko irin riga ko hijabi mai showing wanda za a dinga hangen jikinta ta ciki to wannan bai rufe jikinta ba sannan na uku ya sauka daga jikinta daga sama har ƙasa ya rufe ta gaba daya sannan na hudu kuma kada ya zama akwai ado a jikinsa shi hijabi ba ana sanya shi don a yi ado da shi bane ana sanya shi ne don a rufe ado shine amfanin hijabi in an yi adon to sai a sa a rufe adon to shine amfanin sanya hijabi ba wai shi ya zama ado ba daga shi hijabi baya zama ado kuskure ne a samu hijabi a jera masa wasu duwatsu a gaba ko kuma a sanya mishi shi a hannu ko wani abu ko a sanya shi yanda zai zama ado ne shi wannan kuskure ne sannan kuma babu turare wannan sharadi na biyar kenan ba turare haramun ne ga mace ta sanya duk wani abu mai kamshi sannan za ta fita ko me shi duk abin da ta san kamshin sa na fita sawawun turare ne man shafawa sabulun wanka ko menene in dai ta san kamshin sa yana tashi a lokacin da za ta fita to haramun ne ta yi amfani da shi wannan haramun ne a cikin wannan na zaman gida kenan duk kayan da aka san za a fita da shi waje to ba za a samu turare ba in an sa turare a ciki kuma to za a ware kayan fita waje da kayan zama a cikin gida daga in dai kaya za a fita waje da shi to kar a fita da shi yana kamshi amma in za ta zauna a cikin ɗakin ta ne in ta ga dama a kawo mata kamfanin turare duka ta bulbule shi gaba daya wannan babu laifi a kan shi balma yana cikin abin da ake so ga mace ta zama mai sanya turare a cikin gidanta amma yanzu mata sai suka yi akasin haka sai suka juya in za a fita a fefesa tunani daga nesa kamshin ta zai doshe ka amma an ka ganta tana zaune a cikin gida dum ba kenji saboda haka ba a sa turare in za a fita amma yanzu kun ga wasu kayan sun har zuwa suke a kai su a turare kayan a sanya musu turare a jiki wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duma tun da sa turare ta fita to in ta dawo ta yi wankan janaba kafin ta yi sallah in ta dawo Allah ba zai karbi sallanta ba sai ta yi wankan janaba yanzu a cikin garin ne mata nawa ne ba su da asuba da azhar Allah ya kiyaye sannan kuma sharadi na shida shine kar ya zama tufafi na shuhura tufafi na shuhura shine tufafi na alfahari tufafin da wai mutum zai sa saboda kawai ta sa hijabi saboda tana so kawai da ta zauna a waje kawai a gane wace yar masu kudi ce ko wace mai kudi ce saboda ta sa hijabi mai tsada ko ta sa atamfa mai tsada babu laifi dan mutum ya sa kaya mai tsada amma ya sa kayan da nufin ya bambanta da sauran mutane to wannan shi kuma haramun ne ko ga namiji ne haramun ne ya sa kayan kawai saboda ya bambanta da mutane akwai wanda shi zai samu shaddansa mai walƙiya fes ya zo ya samu majalisar talakawa ya zauna saboda yana so da an zo wucewa a ce wancan shine alhaji wani yana so kawai da an zo wucewa kawai ana ganin shi a gane shine mai kuɗin a wajen to wannan haramun ne sannan na bakwai kar tufafin mace ya kama da tufafin maza dole ta bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mace mai sa tufafin maza ya la'anci namiji mai sa tufafin mata taka haramun ne la'ana Allahu ar-rajula yalbasu libasal mar'a wal mar'a talbasu libasal rajul duk wanda ya sa kayan maza cikin mata duk wanda ta sa kayan maza cikin mata Allah ya tsine mata albarka duk wanda ya sa kayan mata cikin maza Allah ya tsine mai albarka haka haramun ne mace ta sa kayan maza ko kuma maza su sa kayan mata haka kar tufafin ta yayi kama da tufafin maza wannan kama da tufafin mazan kuma yana da alaka da urfi da al'adar mutane watakil yanzu mu yanzu nan al'adar mu namiji zai sa riga da wando mace za ta sa riga da zani ko da skirt to wannan shine to anan namiji ba zai dauko riga da zani ko da skirt ya sa ba amma za a je wajen da zaka ga namijin shine mai sa riga da skirt to wannan ba za ka zo ka ce a to ai Allah ya tsine maka albarka balle haka al'adan wajen su yake wannan tace kaida wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asarifu al ibaha aka kuma ga ce wal urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min ash shar'i sharif lam yuhad saboda haka wannan shine ana amfani da urfin mutane da al'adan mutane ba a yanke musu hukunci bai daya amma duk inda aka ce inda muke zaune nan tufafin na maza ne to baya halatta kuma mata su sashi ko aka ce ga kalan tufafin mata to baya halatta maza su sanya shi wannan baya halatta sannan kuma sharadi ne takwas shine kada yayi kama da tufafin arna kada yayi kama da kayan arna kada yayi kama da kaya irin na arna an ce kayan arna shine asalin kayan sune waɗanda ba musulmai ba kenan arna kenan to in aka ce yayi kama da tubabin kafurai ba za mu fahimci Hausan ba ba aka ce kare kama da tubabi irin na arna waɗanda kwata-kwata ba su da alaka da musulunci amma yanzu mafiya yawan matan mu yanzu tubabin su irin na arna ne wato wa'annan sharuɗin ana kiyaye su ne in za a fita waje wa'annan sharuɗin yawa amma sanya riga da wando ta zauna a gida ita da mijinta, wannan halal ne, wannan babu laifi. Amma ta sako shi ta fita waje, wannan shi kuma haramun ne. Amma yanzu ku ga idan za a yi bukukuwa inda za a ɗauko maka hoton amarya a church da hoton amaryan musulmai a ce a gwamutsa su a ce ka bambanta su, ba za ka gane ba. Ba za ka bambanta su ba. Haka yadda ita wannan amaryan za su gaggamu a church su gauraya maza da mata a cakuru a yi rawa, haka nan amaryan musulmai take. Haka hannun rigan a fafure babu shi gaba ɗaya, an sanya mishi wani raga. Kirjin da bayan rigan shi ma a fafure, ga rigan ta matse. Ana tafiya, ana rawa, ana cashewa. Shi kuma jakin mijin yana ta kallo. Yana ma jin daɗi, shi yana ganin abokai suna ta dariya ya auro mata. To wannan in ba jaki ba waye shi? In ba jaki ba wannan me shi? Matar ka ai sirrinka ce, kuma ka bayyana ta ma wasu. Wannan ai mijin ya zama jaki kenan. Ya zama jaki. Kuma dole dama zai shirya ma kansa, ya shirya ma ransa, ya kintsa ma ransa cewa wannan matar ba biyayya da zaman lafiya tsakaninsu da ita. Wannan bata ji kunyan taka dokar Allah a fili ba, sai kai. Tana ganin ka same ta bayan ta girma. Tana ganin cewa ma kyanta ne da wane ne ya ja hankalinka ka aure ta. Ina biyayya tsakaninku? Ai ba biyayya ai. Ba biyayya ai. Dangin miji kuma su shirya sun auro su rika mara mutunci. Kuna zaune a waje, ke ma kin zo, ita ma ta zo, ta zauna, ta rungume danki ku yi su yi rawa su cashe a tare a gabanku, kuma ki tsammanin za ta ga mutuncinki? Ai duk wani kunya da ke tsakaninku ta riga ta zube. Wallahi ta zube. To a wasu wajajen ma za ga ita ma uwar ta fito ta yi rawa. Ta nan ɓangaren jahilai, nan ma jahilai kenan. An haɗu. Ya yi surkuntan jahilci kenan. Da rashin mutunci. Ai? Yasa har ƙarshe me ake komawa? Sai dai a koma ana faɗa tsakanin iya da uwar miji. Ana faɗa saboda duba mai ganin kiman kowa a cikinsu. Ba mai ganin kiman kowa a cikinsu. An zo an cashe an yi rawa. Yanzu kallon ƙawarcin mushe take miki ayi. Saboda ta dauka yi rawa. Tana miki kallon ƙawarcin mushe ne. To ina kuma sauran ki zo ki ce za ki tsaya akan toke ce uwar miji? Ai babu saura ai. Ke kan kimar ki ta riga ta zube. Daga ka'ida ce kal tufafi yayi kama da tufafi irin na arna. To duk wanda bata cika wa'innan sharuɗan ba, to in ta fita waje ta fita kasiyatun ariyat. Ta sa tufafi amma a tsirara take. Daga duk wani abu da aka zo na biki yanzu, alamar bikin musulmai shine ka ga mata tsirara. Alamar ana biki kenan. Shine gansu kasiyatun ariyat. In za a zo masallacin Idi, wai Idin sha'ira ce fa ta musulunci. Alama ce ta muna mullan mu musulmai ne, amma ba za mu bi dokar musuluncin ba. Muna mullan cewa mu musulmai ne, yau gashi Allah ya kawo mu ranar Idi, amma dokar musuluncin ba za mu bi ba. Ba bi dokar musuluncin ba. Wasu ma in kaga yanda suke tahowa masallacin Idi. Masallacin Idin ma tukunna. Kafin a zo a ce washe gari an fara yawon sallah ko an fara tafiya kallon hawa. Wannan dandalin tsiya kenan. Dandalin tsiya kenan. To wannan duk wanda ta karya ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan, to ya zama ta faɗa cikin waɗannan kasiyatun adiyat, ita da ƙamshin aljanna har abada. Ba batun za ta shiga aljanna ko ba za ta shiga ba, ƙanshin aljannan ma ba za ta ji ba. Saboda haka mafiya yawan tufafin da mata suke sawa yanzu nisantar da su daga aljanna yake yi. A samu wata dogon riga sunanta a baya, a nema mata wani ɗan kwali kawai a rufe kai. Wai mai hujjan mafiya yawan mata shine Larabawa suna sawa. Shine wai Larabawa suna sawa. waye yace miki duk abun da larabawa suka yi ya zama addini da Abu Jahalin da Abu Lahabin duka larabawa ne Qurayshawa ma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan shirkan da suka yi ta zama addini kenan sai kowa ya zama mushriki to kawai shikenan din kina ganin larabawa a TV kawai suna sa shikenan wannan ya zama addini su ma mafiya yawa ana bayanin cewa cikin larabawan da suke sawa suna wannan yawa mafiya yawan su ba mutanen kirki bane wane ne cikin limaman harami ko limaman madina ko limaman sauran masallatai kika taba jin an ce ga matarsa nan an haska ta ta fito tana wannan shigar saboda kishin su boye matan su ma suke yi ba sa fitowa saboda kishin su balle aje batun ya bata ta saka a baya ta fito wannan ya saba ma karantarwar musulunci saboda za ta fito tudin kiljinta yana bayyana komai na jikinta samfurin jikinta wani ma ya bi jikinta sannan gashi an chapa shi da ado an jera masa duwatsu an masa wani ado ta can an sanya masa wani kaza ta can an kawata shi tana dosowa dole duk wanda yake kallanta hankalin shi koma kanta to wannan ba hijabi bane wannan in ta fita to ta fita kasiyatun ariyat ta fada cikin wadanda ba su ba kamshin aljanna ba su ba kamshin aljanna haka dole ta kiyaye wayannan sharuda guda takwas kafin hijabin ta ya zama ya cika a hijabi na musulunci Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kusa kure Allah ya yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته